Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad, Dalol, da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakuma Kiri. A wani mataki mai al'ajabi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya dakatar da batun aikin kuren dubun dubban bakin haure da ba su da takardar zaman Amurka, wanda jami'an hukumar shige da fice za su fara a yau Lahadi har sai 'yan makonni masu zuwa. Bisa roko da 'yan Democrats suka yi na jinkitar da batun kuren bakin hauren da ba su da izini zuwa makonni biyu masu zuwa, domin gani ko Democrat din da Republican za su iya yin aiki tare akan magance batun karban masu neman mafaka da kuma matsaloli kan kudancin ko kuma kan iyakar kudancin kasar, inji Trump a wani sakon Twitter da ya fitar a jiya Asabar da rana. Rahotanni a kan shiri da hukumar shige da fice ta yi na aiwatar da aikin koran dubun dubatan bakin haure sun tada hankalin wasu shugabannin jam'iyyar Democrat a manyan birane da dama. Kana sanya Allah wadai, kuma suka ce za su tashi haikan domin taimakawa waɗanda wannan abin zai shafa. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi magana da shugaban ƙasa da yammacin ranar Juma'a, inda ta nemi ya jinkirta aikin koren bakin, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Pelosi ta buƙaci ya fasa koren bakin haurin ma kwata-kwata. Ta kuma fitar da wata sanarwa a jiya Asabar, tana kira ga shugaba Trump tun kafin ya sanar da sakonsa na Twitter cewa ya jinkirtar da aikin kamen bakin hauren, inda ta kuma roƙe shi shugaban wato ya nuna irin tausayawa da ya nuna a ranar Juma'a a lokacin da ya fasa kai hari akan ƙasar Iran. A jiya Asabar ne al'ummar ƙasar Mauritania suka kada ƙuri'a a zaben farko da aka yi a ƙasar ba tare da wani shugaba mai ci tun bayan juyin mulki a shekarar 2008. An rufe rumfunan zaɓen da aka wato da ƙarfe 7 na yamma a faɗin ƙasar da ke yankin Sahara, kuma ana sa ran samun sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokoki da yammacin yau. Ko da yake an samu fitowar ɗimbin masu kada ƙuri'a a wannan zaɓen, wanda ake gani mafi muhimmanci a tarihin demokaradiyyar ƙasar, amma kuma mutane sun nuna damuwa ga hukumar zaɓen ƙasar ta Saini, wacce a farkon wannan shekara ta kiyarda da masu sa ido daga ƙasashen waje su shigo ƙasar, lamarin da ya sa mutane ke shakku ko za ta yi aiki da gaskiya. Ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka suna cikin waɗanda suka sa ido a kan yadda aka gudanar da ƙuri'a a rufodin zaɓe a babban birnin ƙasar Nouakchott. Muna da rukunoni guda 10 na ma'aikatanmu da suke sa ido a kan zaɓen a tun lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe da misalin ƙarfe 7 na safe a cikin babban birnin, inji jakadan Amurka a Mauritania Michael Dodman yana faɗawa muryar Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amshi wata takardar wasiƙa daga shugaban Amurka Donald Trump, kuma ya bayyana zurfin tunaninsa akan abubuwa da wasiƙar ta kuntsa, inji kafafin yaɗa labaran Koriya ta Arewa a yau Lahadi. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ya ɗora wani hoto da Kim, wato hoto na Kim ne da wasiƙar a hannunsa, yana tafakkuri akan wasiƙar da fadar White House ta aika masa. Rahoton ya ce Kim ya yaba wa abin da ke cikin wasiƙar abinda ya kira muhimmin batu da yake bayyana gamsuwa ga matukar ƙwarin gwiwa da ƙwarewa na siyasa da Trump ya nuna. Kim Jong-un ya ce zai yi tunani sosai akan abubuwa da suke cikin wato wannan wasika wanda ya kira su masu gamsarwa a cewar kamfanin ko kuma cewar rahoto da kamfanin dallancin labaran Korea ya fitar sai dai rahoton bai yi bukarin bayani akan abubuwa da ke cikin wasikar ba a farkon wannan wata ne shugaba Trump ya samu wata wasika da ya kira ta kyakkyawa kuma na musamman daga mai gamsarwa daga shugaban Korea ta Arewa kasar Iran ta fara kare kaimi a harin kutsen yanar gizo akan gwamnatin Amurka da wasu muhimman hukumomin kasar yayin da ake ci gaba da samun tankiya tsakanin kasashen biyu a cewar kamfanonin tsaron yanar gizo a cikin yan makonni da suka wuce wasu masu kutse da ake gani suna yi ma gwamnatin Iran aiki ne sun kawo ma Amurka hari
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Elikaya zan gabatar. Mawara kan ko hukumar zabe na da ma'ajiyar tara alƙaluman zabe ta na'ura mai kwakwalwa ko ko a'a ba ta sha mana kai ba. Inji kungiyar campaign din Buhari BCO. Dun mai cewa ya zabi gwamnatin APC amma wasu kalilan ne suke juya lamura ba haka bane inji jigon APC. Yaya aka gudanar da zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi ne har wasu suka sha barkonan tsohuwa waɗannan da ra'ayikan kaluwale da shari'ar zaben 2019 za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yanzu dai babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP na ci gaba da bin shari'a ta kotu don kalubalantar zaben shugaba Buhari da PDP ke cewa an tafka magudi. Gama kakakin PDP Buba Galadima.
Idan dai akwai adalci, idan dai akwai masu shari'a masu tsoron Allah, to na tabbata cewa babu abin da zai hana mu kwace wannan zabe da aka yi mana fashi da makami aka karba a hannunmu. A na'urorin da muka yi nazari ya nuna mana cewa mu muke kan gaban nesa ba kusa ba da cin zaben nan. Shi yasa nace inda masu shari'an nan suna da adalci, suna da karfin gwiwa, babu abin da za su iya yi ko suna son mu ko ba sa son mu, dole su ba mu wannan zaben da muka ci.
Wannan ya kai ga mawarar mallakar matattarar alƙaluman zabe ta na'ura mai kwakwalwa da NPDP ke cewa in dai aka samu bayanan to za a tabbatar da matsayarsu ta cewa ba a yi adalci a zaben ba. Nan take daraktan labaru na kungiyar campaign din Buhari BCO Gidado Ibrahim yace wannan muhawara bata sha musu kai ba.
Maganar rumbun tattara zabe wannan hu bai ba mu tsoro ba, so kiburutsu ne da kamar da kullun nake fada, so kullun tatsuniyan gizo bai wuce na koki ba. Kullun idan sun dauko wannan gobe in san gaba nasara nan sai su dauko wannan. Kuma ina ganin waɗannan kamar akwai waɗansu wanda suka samu hanyar neman abin da za su ci tunda ba abin da za su gabatar a gaban kotu. Shi yasa ma mu wannan bai ba mu tsoro ba, kuma a shirye muke mu tsaya akan cewa shugaban Muhammadu Buhari shine ya ci zaben a shekarar 2019.
Alhaji Gidado, in ka duba ta lokacin da shi Buhari ma yake yin takararsa daga 2003 har zuwa 2019 nan, banda ma dai zan ce can bayan mu koma can baya an nemi hukumar zaben a ta rika fidda irin waɗannan bayanai in ba tsoro ba a je kotun adawa za ta iya cin nasara tun wancan karan.
Eto, abinda mu muke cewa shine adawa gaskiya ne, amma idan za a yi adawa mai manufa, amma wani ya zauna kawai saboda yana ganin shi yana da hikima ya kirkiro abin da babu shi ya ce akwai abin da ake da shi ya ce ya kore shi, wannan ba zai ba mu tsoro ba, kuma ba zai sa muga cewa wanda yake kawo irin waɗannan mu ganshi da ma wani muhimmanci da zamu ke saurara sa ba. Don haka rumbun tattara bayanan zabe da suke nema kurta ba su da duk irin rubuce-rubucen da suke daidai muke da su mu mayar musu da martani ta hanyar shari'a, amma wannan baya ba duk wani dan Buhariya shakka.
Don wannan dai kotu za ta yanke hukunci ta hakan ka iya kaiwa kotun koli da ake wa kirari da kotun Allah ya isa. Muhawara kuma ta rincabe tsakanin masu cewa sun zabi shugaba Buhari amma wasu kalilan ne ke jan akalar gwamnatin. duk da shi kansa shugaba Buhari ya ce ya kawo hujja ko daya ta tabbatar da wannan zargin. Sabunta wa'adin gwamnan babban banki Godwin Emefiele da yan gani kashi ne shugaba Buhari ke cewa tun farko gwamnatin Jonathan ce ta nada shi, da haka ya dace a dubi wani kwararre na yan Buhari tun 2003 a nada ya tado wannan batu na mutane kalilan ne da ke fada a ji wato cabal ke yin abin da suke so a gwamnatin. Injiniya Ahmad Zakari Guroje dan wannan ajin ne na tsaffin magoya bayan Buhari, amma ya ce sam masu wannan matsaya ba su yi wa shugaban adalci ba.
A duk wannan zargi-zargi da ake yi na cewa akwai wasu mutane da su ne suke juya shugaban kasa Muhammadu Buhari ne za a juya? Duk mutumin da ya san Muhammadu Buhari ya san cewa ba mutumin da za a juya shi ba. To ka gaya mini, akwai General Babangida, akwai Obasanjo, akwai su T.Y. Danjuma. Waɗannan mutanen su ne waɗanda suke iya juya ko ma wane ne a Najeriya. Amma suka gagara juya Buhari, sannan sai kullum a dinga yin magana wai akwai wasu wanda suke juya su aljannu ne suke juya Muhammadu Buhari. Ai ya wuci mutumin da za a juya shi, mutumin da aka san jarimi ne, in ba Muhammadu Buhari ba akwai mutumin da ya isa ya ce zai yaki cin hanci da rashawa a Najeriya zauna lafiya? Kuma don menene aka nemi ma kashe shi? Kowa ya sani.
Injiniya wa yaushe aka nemi kashe shi? Ba wata akwai wata hujja da ta bamu ga wani rubutu daga gwamnati ba akan irin wannan, ba wata hujja
a ai magana an nemi kashe shi wannan ya wuce wai ai a Kaduna ba gaya mini akai ba, ni ina wajen naje har inda bomb din nan ya tashi.
Kana maganar lokacin kafin ya hawo mulki kenan?
Kafin ya hawo mulki. To idan har aka nemi daukan ransa, ai ba wai don kawai ba a son shi ya zama shugaban kasa ba, saboda sun san shi mutum ne wanda ba za a iya tunkura shi ba. Sun san shi mutum ne mai kishin Najeriya, kuma Allah Ubangiji ya tabbatar da ganin cewa bawan Allah nan bai mutu ba. Sannan rashin lafiyan nan da yayi aka tafi da shi dan Allah dan Annabi, wannan rashin lafiya ne ta Allah? Don me Allah ya sai ya tabbatar da bawan Allah nan ya zauna yana raye? Ba don talakawan Najeriyan bane? Ta ya za a yi kuma mu saya kuma abin da yake shine kawai hanyar mafita a gare mu, maimakon kullum mu dinga daga hannu muna godewa Allah, muna kuma dada neman taimakon Allah akan cewa Allah ya dada taimakawa bawan Allah na ya bashi lafiya, ya hada shi da mutanen kirki waɗanda za su kai kasan nan gagaji. Amma kuma sai mu dinga sayawa waɗannan kananan maganganun da ake yi, kananan maganganu ne da yake fitowa daga wajen waɗanda suka sane mu, wanda ba sa kaunan talakan su suke yada waɗannan maganganu. Amma gaskiyar magana shine ni ina gaya maka alhamdulillah 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 na sha wahala kware da gaskiya tafiyar Muhammadu Buhari. Tunda ya saya yace zai saya takaran shugaban kasa, na bar aiki na, ni injiniya ne makaniki na jirgin sama, kuma tun 2003 ni memba ne na TBO. Sannan kuma tun daga lokacin zuwa yau bamu taba samun kuri kasa da miliyan 12 ba. Sannan aka zo 2015 Allah ya bamu nasara muka ci. Kuma ina kyautata zaton duk wani dan Najeriya da yake kishin Najeriya kama na yake, mu saya a bayan bayan Allah nan shine kawai mafita.
Na ɗayan majalisar zata zuwa zai ƙara share fage ga masu shari na kalar gwamnatin a shekaru hudu masu zuwa. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da yadda zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi ya gudana, inda har aka jefa hayaki mai sa kwalla.
Masu goyon bayan takarar Abubakar Suleiman dan jami'ar APC suka yi samako zuwa majalisar su guda 11 da suka hada da ƴaƴan jami'ar PDP guda 9 da APC guda 1 sai kuma dan jami'ar NNPP guda 1. Suka gudanar da zaben fidda kakakin majalisar da na mataimakinsa da ma sauran shugabannin majalisar kamar yadda doka ta tanada, cewa inda an samu mutane 11 za a iya zantar da kuduri. Ga kuma abinda sabon kakakin majalisar ke faɗa.
My humble self and all the elected members of Bauchi State House of Assembly, we say alhamdulillah alhamdulillah.
Yace a madadin kansa da sauran zababban yan majalisar dokokin jihar Bauchi, yana mika godiyarsa wa Allah subhanahu wataala sabili da wannan zabe da kai musu. A daya gefen kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Kawo Shehu Damina, mai neman yin tazarci, ya shigo majalisar ne tare da tawagarsa mai mutane 18, amma suka taras har daya bangaren sun kammala zabe, suka kuma tafi da sandar girma na majalisar, wanda hakan ya jefa tawagar cikin tsaka mai wuya, wanda daga ƙarshe sun gudanar da nasu zaben ne a wajen majalisar bayan da aka fesa musu hayaki mai sa hawaye. Daga bisani ne Kawo Shehu Damina ya zanta da manema labarai.
to mu dai an ba mu gayyata na mu zo yau Alhamis 20 ga wata da karfe 10 saboda zama to mun zama cikakkun mutane amma zai mana shugabanni karfe 8 sauraron abu muka shigo nan amma mamaki da muka zo kwantar da wadansu a cikin jama'a mutum 11 tara daga PDP daya daga NNPP daya daga APC wai har sun yi zaben speaker har sun rantsar suna process suna jin na zaben deputy speaker da aka zo kuma sun je sun yi zabe na deputy speaker har sun rantsar da sauran membobi kuma ba mu sha misali da mutum 11 majalisa ba ta zama saboda quorum din majalisa jihar Bauchi na mutum 11 in an samu a cikin 30 za ta yi shi to an zo kun daga cewa wajen 7 da wani ba aka fara mu ma kawai mu shigo 8 saura a lokacin har suka kare suka fita to mu a matsayin mana masu bin doka dama mun zo ba wai dan ayi a karfe 8 ba shi yasa kuma muka jira har karfe 10 ta yi da 10 ta yi ba mu ci za mu koyi muka ba kara ba da awa ɗaya akalla da minti 15 idan koda ta kai ta kawo wanda ya kamata a ce sun zo tunda mu gansu ba zo ba to shi yasa muka yanke hukuncin mu yi abin da muka yi tunda mes da ya gashi ce shi ne sun sarki kuma kan kai da wannan dama muka yi muka zabi shugaba muka zabi deputy ko muka rasa da sauran yan guda 18 muna cikin kwarai ba mu yi niyyar fita daga cikin kwarai majalisa ba kai goma tai ina mai tabbatar muku ba kariya muke yi ba manda zo ne muka ji yajin tiyagas daga ya tazo Allahu alam mun dan zauna mun bar kusan kan minti biyar har a cikin mu guda biyu da ya dama yana da ciwon asma wanda kusan ma sai da aka kare dai da asibiti so ba mu da option dole muka fita daga cikin chamba a shaida ma hakimar fita din shi ne da a samu a kulle ta
demokradiya kenan wasu na murmushi wasu na murtuk yanzu kuma sai babu ra'ayoyi
cikakken sunan Alhaji Musa Abubakar dan malikin Argungu ko ince dan malikin Kebbi tsohon chairman jam'iyyar CPC yanzu kuma BSO coordinator na Buhari Support Organization a jihar Kebbi ni ina son in ga ma engineer Abubakar Galadima ya kamata a ce da cijo irin shi da shekaru irin nashi kamata yayi a ce in abu ya bace kada hankali ya bace amma kuma na biyu mai mamakin Abubakar Galadima ba saboda muna CPC irin rikicin da Abubakar Galadima ya kawo mu jam'iyyu a kasar nan to ina ganin da yake Allah ba azalumin sarki bane sai yanzu bayyana ta hito cewa Abubakar Galadima dama ta yi haɗe ne yake cikin jam'iyyar ba da gaske yake ba don yanzu maganganun da yake hagga Allah duk wanda ya ja zai mamaki a ce irin Abubakar Galadima zai wadanga maganganu amma da yake Allah ba azalumin sarki bane shi Allah ya sa shi da kai ne ya tuna ma kanshi asiri mutane sun gane shi mutun ne wanda yake dama azalumin tafe janar Muhammadu Buhari ne don in ba azalumin shi bane wadanga maganganu ba za su hito ba ai maganar zabe ba a taba zabe a ce gwamnati ita ke da gwamnati kuma a bari a yi zabe kowace jam'iyya ta ci zabe a yi a bata ba ga jawohi nan da yawa wanda suke da jam'iyyar APC ke da su amma da suka ci zabe saboda shugaban kasa shi mutun ne adali ga al'umma ya bari an ba su zaben su da PDP ce wancan lokaci ita ke gwamnati ba yadda za a yi a ce wata jam'iyya ta ci zabe ba tare da gwamnati ba a bata to amma saboda gaskiya ake yi kuma shugaban kasa masoyi gaskiya ne kuma masoyi a zauna lahiya ne a kasar nan duk wanda ya ci zabe ya bari a bashi kuma bayanannan abu ne a ga zaben Buhari da shi da ake kuma zabe ne na sama da kasa kuma na karshe magana tana kotu me yasa shin shi Abubakar Galadima ba zai yi hakuri a ga abin da kotu ta yi ba shi zai yanke hukunci na faɗa mu duniya ce su suka ci zabe to ya kamata idan abu ya bace kada hankali ya bace ko da yake wani lokaci za a samu akwai guntun kwakwalwa sai su tare
masu rado duk da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da wakilinmu na Bauchi Abdulrahman Muhammad ni Nasura da Maili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake jaddada cewa matakin da ya dauka na karrama ranar 12 ga watan Yuli a matsayin ranar demokradiya ta Najeriya tare da maida ta ranar hutu an yi haka ne bisa muradin kasa don haka ina kira ga daukacin ɗan Najeriya da su dau hakan da zuciya daya saboda haka a madadin gwamnatin tarayya kasan nan tana neman gafarar iyalan marigayi Chief MKO Abiola
on behalf of the federal government I tender the nation's apology to the family
Shi dai Alhaji Moshood Kashimawo Olawale Abiola shine mutumin da ya kama hanyar lashe zaben shugaban kasa karkashin rusasshiyar inuwar jam'iyyar SDP. Salin da ya fafata da abokin takararsa na jam'iyyar NRC Bashir Othman Tofa domin alƙaluman sakamakon zaben da ba na hukuma bane. Sun nuna cewa Abiola na da ƙuri'a miliyan 2,134,611 yayin da ke nuna Bashir Othman Tofa na da ƙuri'a miliyan 1,918,913. A daidai lokacin da gwamnatin soja karkashin jagorancin General Ibrahim Badamasi Babangida ta soke zaben a ranar 12 ga watan Yuni shekarar 1993. Bayan soke zaben ne kuma gwamnatin ta Ibrahim Babangida ta yi tashin suka da ma matsin lamba daga ciki da wajen Najeriya. Al'amarin kenan ma da yasa ta yi murabus aka kuma nada gwamnatin rikon ƙuri'a karkashin jagorancin Chief Ernest Shonekon, kafin sojoji kuma karkashin jagorancin General Sani Abacha su sake karɓar gwamnati. A lokacin Abacha ne dai Abiola ya ayyana kansa matsayin shugaban Najeriya, gwamnati kuma ta garkame shi a kurkuku. Al'amarin kenan da yasa al'ummar kudu maso yammacin Najeriya da ma sauran masu rajin kare demokaradiyya suka yi ta cece kuce akan mutum da ma wannan rana. Ko ta wace fuska masana kimiyyar siyasa ke kallon maida ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokaradiyya. Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ya yi fashin baki.
Za ka iya cewa wajen nasarar a daina maganar juntuwar a matsayin wato wani abu na matsa lamba akan gwamnati mai ci an warware ta. Daga bangaren Yarbawa an warware ta, wataƙila yanzu duk wata magana da za su yi ba akan juntuwar bace to ka warware wannan. Amma tunda kuma dan adam kuma wani lokacin musamman in ka same shi butulu, wato babu wata rana da za ka iya cewa ka biya masa bukata. To yanzu sun bullo da sabuwar bukata, za su ci gaba da matsawa gwamnati kuma sun nuna ba a burge su ba, ba su gode ba. Duk iko kukan da 'yan arewa suke yi cewa da ayyukan cigaban ƙasa na Buhari a tsawon shekara hudu ƙasai raba ikai su duk ba su gode ba. Saboda haka yanzu ya rage wa gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta yi tunanin kuma wace hanya za ta sake bullowa Yarbawa ta warware wannan matsalar da suka taso da ita,
wanda ta kai har wasu gwamnoni a jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka ayyana ta a matsayin ranar hututun ma kafin yanzu. Yanzu kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya maje ita ranar demokaradiyya, wacce a cikinta ake yin hutu tare kuma da yin bukukuwa a cikinta. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido da ke zama ɗaya daga cikin nahanin daman Chief MKO Abiola shine sakataren jam'iyyar SDP ta Abiola a wancan lokaci.
Masu magana juntuwa a yanzu dukkaninsu da ƴan Nadeko da su wannan na Fengasan wanda ke wannan na Kokori da shi Buhari da su waye kaza 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 dukkaninsu wani gurbin hukumar komai a cikin cin Abiola. ƴan Nadeko sun zo ne bayan June 12, mana shabi gota 11 ga wata ba sa nan. Ya kan su da Abiola ya kan su da sani ba da ƴan Nadeko da fini firin domin rutin nan ba san Abiola ba sa yin sa. Sun ce jami'ai kaza kaza sun ce wato hannun kuturu ne ya tso iri daya. So duk maso ne haine rutin nan ba su da Abiola ba su da PDSDP muka zaɓi mu. Bayan an ci zaben ne an soke su ga kafa su kama su makale don neman suna a Najeriya su yi hayaniya. Ake magana Deko, magana kaza 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 kaza, amma dukkaninsu ba su gudunmawa ci Abiola ko ba san sa. So ƴan siyasa farko lamu sai hayaniyan nan ina Deko kare suke na mulkin Buhari da shi Buhari ke cewa kaza kaza da maganar juntuwar. Saboda Allah ya gami meye gudunmawa juntuwar, meye gudunmawarsa ba ya sai salocin nan ba ka dan saba bi juntuwar ba ka santa ba, kana ganinta aka yi ta ba ke magana ba, kana juyin mulki a ƙasa, kana kare demokradiyya, sannan ka zo kawai da neman suna ka ce za ka juntuwar. Sannan abuci ne su abuta da Buhari suna mulki sun san Abiola nan sun ba shi mulkin. Idan dai ba hore da juntuwar lokacin da aka zo aka soke abuci yahu kamata a ce to ba abuci eh mu kira Abiola ba shi mulki ya ba shi fine. Saboda haka aka so aka yi hanyar iri mara iyaka aka yi zargi da ce mutu gizage-zage. Ni na san abu ne kuma ka tambayi Babangida ya kira akan juntuwar ya san abu na faɗa. To amma shi ne tarihi ne ka san wato dan Najeriya ba shi dan Najeriya ya so ya zo ya girbe inda bai shuka ba akan siyasar damfara ko san neman suna ko kuma ainihin neman wayan mutane. So da haka juntuwar da ake za a yi bikinsa waye mai bikin? Begon tarayya APC duk manyan APC ne yanzu cin nan suna manyan su ne sai safar kula wacce suna NRC. Aulai Adamu ai na santa yanzu ko ai na su yayi duk wanda ka sani zo babba a cikin jami'ar ACM da ke aikin shekaru a da a siyasance NRC yayi a zo yanzu a ce suna mulkin nasu na APC su kawo jami'a suka taka da su ka san kare suke so da ka June 12 ta zo ta tafi wanda suke sun kasta sun san suwaye su masu mai raya ta yanzu sun kare suke yi ba su ba da gudunmawa ba wasu ya ba da gudunmawa ta irma shi ne Boss Mustapha a lokacin nan shi ne shugaban jam'iyyar SDP a Adamawa lokacin tana Gongola amma a karo na biyu ba shi ba ne amma duk da ke jam'iyyar nan a yanzu wanda ke APC yanzu manya-manya su dukansu da su mutane NRC ne
to koyaya iyalan marigayi Chief MKO Abiola ke ji da wannan ci gaba da aka samu Hajiya Hafsat Abiola ya ce ga marigayi Chief MKO Abiola
Who would have ever believed given the relationship that you had
Tana nuna mamakin ta ne ganin irin alakar da ke tsakanin Abiola da shugaba Buhari a baya ba mai karfi bane amma gashi Allah yayi amfani da shi wurin karrama mahaifin nasu wanda hakan kuma tace zai silar dinki bayakar da aka samu a baya Dr. Jonathan Zingina shine Director General na gangamin yakin neman zaben shugaban kasa na Chief MKO Abiola wato Hope 93
Today the political landscape is agog
Yana nuna gamsuwa ne bisa yadda yanayin tsarin siyasar kasar ya inganta mu cike da karfafa gwiwa da samar da kyakkyawan fata Koyaya masana tarihi ke ganin wannan batu na Jintuwak Professor Ibrahim Maina Waziri wani gwaggagen masanin tarihi ne a Jami'ar Maiduguri.
Kaga yadda nanta da zawayi kake magarawa, ai yake dubawa. Shi yanzu shugaban kasar mu ne yanzu da kuma mutanen da suka taimaka mishi yanzu ya samu shugabanci yanzu. Da partin da yake kai, da waɗanda suke ba shawara, sun ga wannan din shi ne gidakewa. Amma ko ba su duba meye ya kawo ma tukunan shigan soja a cikin mulkin kasa ba. Ai an kashe Sardauna. An kashe Tafawa Balewa, an kashe Kintola, an kashe sojoji manya-manya don a samu a yi ku na 1966. Wanne ne yake cutar ƙasar nan? Ku na 1966 ko annulment na Jintuwak? Don shi ne nake gaya maka shi tarihi ke kana da ilimin sani menene ya kawo fitina a tarihi ba abin da yanzu kake gani ko kuma abin da aka gaya maka yanzu. Akwai bayan, me bayan ya kawo yanzu? Yanzu ake ganin abun. Ta cancantan yanzu ta siyasan yanzu amma me ya haifar da wannan fitinan da a iya abin da aka yi hana wannan fitinan ko ba zai saka ba zai iya ba da al'umma su ce eh an yi adalci a duka waɗannan abin ya shafe su ko ba a yi ba
Professor kai shehu malami ne na tarihi amma an gane ilimi ya kuke ganin abin gaba ɗaya wannan al'amari da ake cikin su
shi siyasa yadda ake ciki yanzu dole ne mutumin da aka ci hurumesa a gyara siyasa a ba mutane abin da ya kamata su samu yanzu kuma wanda za su zo daga bayan mu ban ma'ana ma su samu nasu
na'am
saboda haka wannan abin Jintuwak din fa ya wuce maganan wai Abiola ko maganan abunan kudu ko Yarbawa ko Arewa ko Babangida ko waye duk abu ne wanda yadda aka tattauya al'amarin kasar nan tun bayan mulkin mallaka abu ne wanda dole sai an shiga an ga yadda muke yin shi kan shi siyasa shi siyasa da muke yi da gaskiya ne muna yi don al'umma ko kuma muna yi ne don mutane wanda suke so kawai su moyi mulki su yi mulki su yau an mayar da su shugaban kasa ko an mayar da ne kuma in sun zo cikin mulkin sai su abin da suke suka ga dama yadda suka ga dama ba tare da duba cancantan wannan abu a yanzu da goyo ba
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
La meilleure musique et les dernières nouvelles.